sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sa'o'i kadan bayan kammala tattaunawa ta wayar tarho da Benjamin Netanyahu, shugaban Amurka Joe Biden ya yi watsi da rashin jituwarsa da Prime Minister na Isra'ila kan kasar Palestine a nan gaba a matsayin manufar siyasa a Gaza bayan yakin. Biden ya yi maganar yiwuwar hakan ga manema labarai a jiya Juma'a a fadar White House, yana mai cewa ya yi yakinin akwai nau'ukan hanyoyin samar da maslahar kasashe biyu kuma Netanyahu na iya bude kofa ga ɗaya daga cikinsu. Biden ya kuma yi watsi da ra'ayin cewa ba za a iya cimma maslahar kasashe biyu tsakanin Isra'ila da Palestinawa ba tare da gwamnatin Isra'ila mai ci yanzu wadda ita ce mafi tsauri a tarihin kasar. Saurin rugujewar yarjejeniyar tsagaita bude wuta da Beijing ta jagoranta a arewacin Myanmar ya fallasa irin karancin tasirin da kasar ta China take da shi a yankin, duk da cewa tana kokarin maida nasarorin da sojojin kawancen yan tawaye suka samu a baya-bayan nan ya zuwa amfanin ta. Yarjejeniyar ta Haigeng wadda aka sanar a ranar 12 ga watan Janairu bata cika kwana ɗaya ba a lokacin da shaidu suka bada rahoton jin harbe-harbe da dama a arewacin jihar Shan mai iyaka da China. Kungiyar yan tawayen Three Brotherhood Alliance wadda ta hada da rundunar haɗin gwiwa ta Myanmar ta MNDAA da dakarun Arakan da kuma dakarun kungiyar yantar da kasar ta TNLA ta fitar da wata sanarwa kwana guda bayan yarjejeniyar inda ta zargi sojoji da kai hare-hare a wurare da dama. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani a jiya Juma'a ya bayyana cewa an kashe mutane 10,000 zuwa 10,015 a birni guda kacal a yankin Darfur na yammacin Sudan a bara a rikicin kabilanci tsakanin dakarun tsaron sa kai na RSF da mayakan kawancin Larabawa. A cikin rahoton da ya aikewa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, kwamitin kwararrun sa ido masu zaman kansu na Majalisar ta Dinkin Duniya ya danganta adadin rasa rayukan da aka yi a El Jinaina da wasu majiyoyin leken asiri tare da kwatanta shi da kiyasin Majalisar Dinkin Duniya na cewa kimanin mutane 10,012 ne aka kashe a fadin Sudan tun bayan barkewar yakin na Sudan a ranar 15 ga wata Afrilun shekara ta 2023 tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun tsaro na RSF. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masu fashin baki na bayyana ra'ayin cewa kasar China na iya fadawa wani mawuyacin hali na tunkarar Pyongyang a wannan shekara yayin da take ganin barazanar Korea ta Arewa da zurfafa dangantakar ta da Russia na kawo cikas ga kokarin da Beijing ke yi na kyautata alakar ta da Washington. Kafar yaɗa labaran Korea ta Arewa ta KCNA ta faɗa a jiya Juma'a cewa kasar ta yi gwajin makaman nukiliya na ƙarƙashin ruwa a cikin ruwan da ke gabar tekun gabashin kasar. Gwajin ya zo ne bayan Pyongyang da alama ta yi watsi da yiwuwar sake haɗin kai da Seoul a cikin lumana ta hanyar sanar da kawo ƙarshen manufofinta na sasantawa da sake haɗewa a ranar Litinin tare da yin kira da a shirya mamaye Korea ta Kudu idan yaƙi ya ɓarke. A lokaci ɗaya kuma Korea ta Arewa ta ƙara zurfafa alaƙar ta da Rasha. A jiya Juma'a wani babba alƙali ya tuhumi Alec Baldwin da zargin kisan kai da gangan yayin wani mummunan harbe-harbe da aka yi a shekara ta 2021 lokacin gwajin ɗaukar wani fim a New Mexico. Yana mai dawo da shari'ar da aka yi watsi da ita kan ɗan wasan kwaikwayon. Masu gabatar da ƙara na musamman sun gabatar da ƙarar a gaban alƙali a Santa Fe a wannan makon watanni bayan samun sabon bincike kan bindigar da aka yi amfani da ita. Lauyoyin da ke kare Baldwin sun ce za su ɗauki cikin hukumar.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu leka jamhuriyar Niger, inda wani jirgin yakin sojin saman kasar ya kai hari akan fararen hula a kokarin da yake yi na fitakar yan ta'adda. Madalla wani farmakin da jiragen yakin jamhuriyar Niger suka kai a gundumar Kofe dake iyaka da Burkina Faso a kwanan nan a kokarin murkushe wasu yan ta'adda. Farmakin jiragen yakin Niger din ya rutsa da wasu fararen hula, al'amarin da yasa masu fafutuka a ciki da wajen Niger din suke ta kira-kiran cewar a yi bincike irin da kwakwaf. Daga birnin Niamey, wakilinmu Suleiman Mini Barma ya aiko da wannan karin bayani.
Ruwan bama-baman da haɗin gwiwar sojojin Niger da Burkina Faso suka yi a wani bangare na ayyukan kakkabar da suka kaddamar a yankunan iyakar ƙasashen biyu a farkon watan Janairun 2024 ne ya tilasta ƴan ta'adda da iyalin su fantsama zuwa neman mafaka a wasu ƙauyukan gudumar Gote da ke jihar Tilaberi. A makonnin baya, ƴan bindigar sun umarci ƙauyawa a shiyar su fice daga matsugunan su ko kuma su yabawa aya zaki. Haka kuma bayanan sirri sun yi nuni da cewa waɗannan ƴan takife na tsara jerin hararen da suke shirin kaiwa kan jami'an tsaron da ke ƙauyukan da suka hada da Liberi, Bulujinga da Garbunwa, a cewar wata sanarwar da ma'aikatar tsaron Niger ta fitar a ranar 7 ga watan Janairu. Shugaban kungiyar haɗin kan ƴan jihar Tilaberi, Amadu Haruna Maiga, ya jinjina wa jami'an tsaro saboda jajircewarsu akan aiki, kodayake ya ce har yanzu da sauran rina.
Gaskiya ta yi komi. Akwai wurare inda akwai sauci, amma akwai inda wallahi mutane ba su kwana. In ka dauki hannun dama ga Isa Rive Droit kenan, lifta ko inda ana ce Trois Frontières, iyaka uku daga commune na Mehanna duk goruwar yayi har zuwa tamu babu kwanci hankali can. Peace be the Lord. Hali yanzu ana takashin mutane, hali yanzu ana tai da dabbobi, hali yanzu ana ce mutane su tashi su bar garin su. Kasa uku na Niger, Burkina da Mali sun gama karfin su, muna kiran gwamnati su sa kokari a kawo lahiya da kwanciyar hankali a jihar Tilaberi.
La'akari da yanayin da ake ciki a yankunan kan iyaka da Burkina Faso yasa hukumomin tsaro karfafa matakai, lamarin da ya bada damar murkushe wani harin ta'addancin da aka yi yunkurin kaiwa a sansanin dakarun tsaro da ke garin Ciyawa a ranar 5 ga watan Janairu. Sannan a cikin daren wannan rana, sojan sama sun yi ruwan wuta akan wani ayari na biyu na ƴan bindiga a daidai lokacin da suke gabda kai farmaki a sansanin baradan da ke ƙauyen Natiyawa. A cewar masu sharhi akan lamuran yau da kullum, Abba Dan Ilela da Abdulrazak Hima, wajibi ne Niger ta kafa shingen da zai kasance wata fatsar da za ta cafke ƴan ta'addan da ayyukan haɗin gwiwa ke tilastawa zuwa neman mafaka bayan an koro su daga makwabta.
Gaskiya kamata a dinga kiyayewa. Bai kamata a ce sojoji da sun yi karatu na hari da kuma sanin tantance ƴan ta'adda, tunda har sun ka samu damar sanin an hangi ƴan ta'addan yayin da suka so su kai hari an kai musu farmaki, to ya kamata a tantance su a rubuta su da ƴan gari. Kenan a gaba idan za a irin wannan aiki a san cewa lalle abin bai shafi ƴan gari ba, saboda yanzu ku ji masa da yaka. Gaskiya wannan abin kuka ne kuma abin da ya kamata a ce su hukumomin da ke yaki, tunda kaga yanzu da kasa mun daga hannun take, kenan dole sun ka san matakan za su dauka na ganin ta sun kiyaye dan ka hada a gaba kuma cikin irin wannan hadari.
Yau ɗan ta'addan nan duk wanda an ka bugo daga Burkina in yin matsu Niger zai shigowa, to kenan tunda ku Niger kun tabbata za a yi wannan hadaka, kenan da ya kamata a ruhe kasa. Duk wanda ya shigo kasa ya ci wuya ya shigo an gan shi, ko a kame ko kuma a san yadda za a yi da shi. Ko da yake abu in ya riga ya faru babu yanda za a yi.
Ba a bayyana yawan ƴan ta'addan da suka hallaka a sakamakon wannan farmaki ba, sai dai sanarwar ta yi nuni da cewa abin ya rutsa da wasu fararen kula duk waɗanda aka kwantar a asibitin Gote, a yayin da wasu muryoyin da suka karaɗe kafar sadarwa ta WhatsApp waɗanda ake ɗauka a matsayin na mazauna inda abin ya faru ke zillimin rasuwar mutane da dama. to koya kungiyoyin fafutuka ke cewa akan wannan batu Falmata Taya mamba ce a kungiyar Emso Sunday
a farko ina mika gaisuwa ta ta Emso Sunday ta al'ummar Niger zuwa ga ƴan uwan ganamu da abin da ya tsada da su sausayi ne kuma in ya wuni bai kwana mutanen ga da aka je a nemo a wannan kauye babu shakka cikin bayanan sirri da aka kama sojawa an gaya musu cewa daga hanyar da suka bi amma da yake ana son a shaha ma sojin Niger kashin kashi sai suka gudu suka shiga kauye to in ana musanyen wuta kuma ba diba ake a ce wane ne da wane ne ba tsautsayi ne ba da gangan ba suka yi kuma ba sun je bane dan su yi magani sa a ƴan ta'addan ne suka bi yanzu ƴan ta'addan kuma da yake mugaye ne kuma suna da niyya sai suka shiga cikin kauye aka ce to an kashe an kauye amma muna sanar da cewa da tsautsayi ne yau duk wanda ya fadi a kasar Niger Nigerian ne aka rage kenan muna kai ta aziyar mu muna kira da cewa da ƴan kauyen dan Allah dan Annabi su ba masu joji kwarin gwiwa dan su kawo musu bayanai saboda su ƴan kauyen sun san nasu kuma sun san in ɗiyan su ne in dangin su ne suke cikin ɗan ta'adda dama an ce da ɗan gari ake can gari a cikin su ne suka fito suna zuwa suna yin ɓannan nan in aka kore su sai su goma cikin kauye in aka ce a kashe su a samu a gama ɗan kauye ɗan ta'addan ne da gangan suka tafi suka shiga kauyen dan a ce an yi ɓanna saboda a shaha ma sojin Niger kashin kaji sai a ce a'a sojin Niger ai sun zo sun kashe ƴan kauye mu kuma mun yi imani da cewa da soji bai kashe mutum akan banza bai kashe mutum yau soji hilin dagan nan da suke dan kare ƴan kauyen nan ne dan kare al'umman nan ne
anan wasu ƴan ƙasa na kalubalantar kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a bisa yadda suka yi burus da girman matsalar da ake hasashen ta biyo bayan farmakin na ƙauyen Ciyawa
kungiyoyi wanda suke ikirarin kare haƙƙin dan adam wanda a lokacin baya mun ga ina haka na intahwaru su annan farko wanda suke hitowa suna tada jujuyoyin wuya ga abin mamaki a yau an samu matsala irin haka a su hito su waye ma mutane kai ma in ma ba su ce wani abu ba me amma sun yi shiru sun yi gumda bakin su wa'anda mun ga irin haka da ta faru lokacin mulkin da ya shude a garin Tamu an yi makamancin haka wanda hukumomi sun ka nuna cewa ƴan ta'adda ne sun ka koro sun ka buga wanda kungiyoyi wa'anda suke ikirarin cewa suna kare haƙin ɗan adam sun kai burus sun kai kai ziyara kala-kala mai amma har yanzu mu bamu ga wannan kungiyoyin ba sun kai ziyara kamar irin yanda sun kai a garin Tamu kai kasar nan ta Niger ta mu ce mu duka muddin ana son gyara to babu mina hici a hito wannan abu ya riga ya faru babu mahaluki wanda iya ya hana ya faru Allah ya riga ya rubuta mai a hidda mina hici
shugaban gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na Rezo Esperance Muhammad Bashir ya shawarci hukumomi su gudanar da binciken da zai bada damar tantance zahirin abin da ya faru a ranakun 5-6 ga watan Janairu
yadda za a gani me yasa haka din ta faru dan saboda gobe kar ta faru haka nan in kuma an tantance kan cewa wato kuskure ne wajen aiki to sai a nemi a san su wane ne wannan kuskuren ya shafa ina nihin kamar wanda suka bata rayuwar su koko suka raunana cikin wannan al'amarin sai a samu a biya su diya kuma a doki nauyin su yadda ya kamata saboda wajen neman kare su ne haka din ya faru ba abu bane wanda aka so dan kuntata musu to shine ni dai nake gani hanya wadda ta hi ta gari wadda za ta kawo ruwan sanyi cikin wannan al'amarin binciken kadai zai iya bada dama ya san menene ya faru
wannan ba shine karan farko da halin sojan sama ke shafar mutanen da basu san hawa ba a Niger a yankunan fatattakar ƴan ta'adda tun bayan da kasar ta fara fuskantar aika-aikar ƴan bindiga yau shekaru kusan goma misalin wanda ya wakana a watan Oktoban 2022 a ƙauyen Tamu abinda ke fayyace sarƙaƙiyar da ke tattare da yakin da ake fuskanta a yankin Sahel
wani lokacin in aka yi shela abun ba aji ba a gani sai a nemi a gaggauce a takaita abun. To cikin irin wannan ne nake zato yasa aka yi ha aikin na dare. To kamar yadda ka sani indai aka ce za a yi halbe cikin dare, to ganin bai tabbata ba yadda ake so. Wani lokaci ana iya a gama yan ta'adda da al'ummomi na garin wanda ba ruwansu da wannan ta'addancin. To amma kuma su kankansu yan ta'adda cikin tsarin nasu na yaudara suna shiga cikin mutane don su yi sarkulle. In wannan din ta faru shi soji sai ya rasa, to yaya ya kamata yi? In ya bayi ta'addancin zai bayyana, in ya halba kuma yana iya ya halbi wanda abun bai shahi su ba.
A gaida Sule Mumini Barma. A ɗaya gefen kuma cibiyar ta ƙasa da ƙasa da ke kare fararen hula ya yi rikici, wato civilian in conflict ko kuma civic a takaice, ta yi kiran da a gudanar da binciken irin na kwakwaf kana biyan diyan rayukan waɗanda suka rasu, sannan a ɗau nauyin jinyar waɗanda suka samu raunuka kana kuma a ba su haƙuri. Wata sanarwa da cibiyar ta civic ta aiko mana daga birnin Washington DC ta ce akwai wani babban nauyi da ya rataya a wuyan sojojin ƙasar Niger na aikin bambance fararen hula da 'yan ta'adda yayin kai duk wani farmaki. Don haka dole ne sojojin Niger suke ɗaukar matakai don kare aukuwar irin wannan a nan gaba. Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokin aiki na Sule Mumini Barma daga birnin Niyami a jamhuriyar Niger, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na da dangari, wanda in ba a manta ba muna kan batun tarihin masarautar Zuba da ke yankin karamar hukumar Gwagwalada a yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A makon da ya gabata mun tsaya ne inda mai girman hakimin Zuba Alhaji Kasim Muhammad ke bayani akan dutsen Zuma Rock, inda lokacin da Turawa masu aikin hanya na kamfanin PW suka kafa sasanin su a wannan gindin dutse. Mutanen Zuba da tun asali suke a wannan wuri sun gargaɗi Turawan cewar kada su zauna a wannan wurin fa, domin wannan dutse baya son surutu. Amma Turawan suka yi kewa daga suka ki jin wannan batu. To bayan da Turawan suka aza sasanin su a wannan wuri ne kuma daga bisani dukkanin su sai suka bace. A cewar hakiman na Zuba, wasu daga cikin Turawan sun zuci kansu a ruwan Lakwaja, wasu kuma a kasar Jamus, wasu kuma sun makance.
Zan baka misali guda daya lokacin da aka kirkiro wannan hanyar daga Benin PW za su hanya sun zo sun sansani a nan gindin Zuma Rock. Muka ce musu a'a, Zuma Rock din nan ba ta son surutu, ba ta son abubuwa. Suka maida mu kamar ba san komai ba. Muka kare su aka waye gari da masu gadi wurin da Turawan suka bata, wadansu sun cika su a Germany, wadansu sun cika su a ruwan Lakwaja, wadansu makace, wadansu zuwa makurami, har da wadansu su gadi wannan wurin saboda ba su surutu daga nan ne suka bar wannan wurin. Kuma kamar da muke gaya muku, wannan dutsen mu wanda muka sani babu wani wanda ya zauna wannan kusa da tsaunin mu mutane su bani kusa, ko suka shiga su kusa same mu su same mu na da kuma wannan wurin. Mun ba mun bar wannan wurin mun koma tsohon zuwa, domin kai tsohon zuwa zuwa akwai ganuwan mu, akwai da muka ajiye mutane su leja a yanzu inda muka ajiye su ba mu sasa cikin garin su ba a gefen wajen kasa.
To madalla, a cigaban shirin na da dangari yau mai girman hakiman na Zuba Alhaji Kasim Muhammad zai dora ne da amsa tambayar da neman cewar
kamar tun farko menene yasa kuka bar jikin wannan dutsen?
Abin da muka bar Zuba saboda kamar ka san Zuba shekaru 30 da wuce ba shi ne Zuba, saboda garin ya kara bunƙasa ne. Sai muka gani wannan wurin ba zai idan an kawo muna yaki ana yawan harin mu, sai muka canza wurin zama saboda za mu yaki duk wanda ke zuwa mu da yaki. Shi yasa ka bar mu.
Kamar misali yanda kuke tafiya a yanzu duba da dimbin tarihin wannan garin, akwai wani kulawa na musamman da kuke samu daga mahukunta
in ka duba zuwa yanzu nan zuba ka zama dubban gari mu mutunci cewa yawa ce in zuba doka gwamnati ne a ban farne da yanzu domin duk rabenu na karama kuma gwalta ta kwanta zuba rabenu gaba daya na gwamnati kudin shiga na rabenu akwai gwalta na kasu suna alfahari da zuba saboda zuba wurin kasuwanci ne daban-daban daban gaba in ka shiga ciki za ka gane maganar da nake nufi musamman babban wannan na kamar yana zuwa ne kamar kuma da fruit market duk wani fruit da kake sani da koto ne da koina nan zuwa ke kawo
na ga kamar daga cikin Abuja Madina ke zuwa
zuwa ke zuwa kuma muna da kasuwan doya har ila yau ko daga kudu an zo da doya za a sauke nan kan ya fara shiga da shi cikin gari so nan zuwa wuri ne na kasuwanci sosai banda shi da can mai wannan ma ba za a kira su da tashi shi mota kai ma ka gani jama'a da suke a bakin ya da sauransu.
Menene abin da misali a wannan masarautar baku da shi kuke da bukatar a ce gwamnati ta muku shi?
Alhamdulillah kaga masarautar mu masarauta ne wanda aka yi tufin da taɗewa masarautar nan muna da shaida akwai leta wato wasiƙa wanda lugar tun ba san za a fi Najeriya ba wanda ta bamu ta nan da wasiƙan da tuta dutuna na jack flag yana nan har yanzu ba ɗan gari ba sun nuna muka shi jin nuna muka shi muna da shi kuma muna da mashi wanda kakanninmu suka yaki da shi muna nan da shari'a lafiya wani lokaci zan sake gaita ku zo mu nuna muku wannan ba ku gani da ido domin ku tabbatar da maganar muke gaskiya ne to su muna nan da shi so masarautar nan kamar da ka sani muna cikin Abuja to ga muna dai sai wani samuwa ba a yi ban da mu sai dai muna ciki ka zo mu ji cewa an zo kawai an zo tare mu so muna so komai da za a guje a hanyar da mu.
Kwanakin baya na ga ana dan samun sa'insa da mutanen yankin zubaɗin nan da kuma sojoji akan filaye kamar me yake faruwa ne?
To alhamdulillah wannan abu ne yake cimma tuwa kwarya mun sani dokar Najeriya ta sanar gwamnati amma an ce duk lokacin da gwamnati ya zo zai aiki a wannan wuri kamar mutane Abuja da ai ana cire mutane a ce a cire mu daga Abuja gwamnati ta ga cewa ba ta da wannan kuɗin za ta iya kashewa ta cire za ta ce to mu zauna in aiki ya zo wurin a biya mu suna muna adequate compensation amma idan mu wuri suna biya mu diya mu bai kamata to wannan babu muna nan yanzu sai daga shi an zo na sai ga mutane kawai a gonanka gwamnati ta ba su ban sani ba kamar sojoji sun zo yanzu ka duba tun daga airport sun sa fence wato sun sa garu tun daga wannan wuri sun tere mutanen mu har cikin musamman zuwa taujen airport din nan sun tere mu ba da mu yi noma ba da mu shiga su rufe muna hanyoyin da za mu shiga yanzu mu tere wani tungamashi ta zo nan zuba kamar yadda samaniya ya shiga ya je gonar shi kuma ba tare da sun biya mu jiya ba mun kai su kara kotu ba sa zo kotu to muka mika al'amarin Allah.
In za a so a ce ka mika koki na musamman ga ministan tsaron Najeriya da kuma shugaban kasa kan wannan damuwar me za ka ce?
Abin da zan ce mun ba wa muna jiya da su ba ne a fito a same mu a duba gonakin mu iya cece a biya mu diyan mu hakkin mu a biya mu sannan mu san cewa mun rabu da wannan wurin amma wannan mun je city ko kuma mun je wurin minista su ce ba su ba su zo shi ba har na shi a sabbin mun tafi su ce ba su ruwan su minista ba su ka ce ba su da location cewa sun ba su zo jiwon wurin kamar layo kullun gine-gine su ne har su huda cikin gidajen mu kayukan mu su huda har ciki su yi aiki kuma ba da kai da
to yanzu ranka da idan muka zo kuma sha'anin al'adu da ke na ga zuwan kamar ta zama kamar kiyar karaman Najeriya ne kusan kowane kabila daga Najeriya yana zuwa dinnan yaya sha'anin zamantakewa ke musamman fahimtar juna tsakanin hukumar tsaron ƙasa da kuma sauran waɗanda kuke musu maraba?
Abubuwan da sarki yake yi shi ne da farko muna ba kowa haƙƙin juna suka dubi nan mun naɗa masa wakilansu duk wani abu zai taso za su su kira idan wani abu ya faru za su fara su zo su kira mana musamman kiristanci za su wani biki nasu a zuba za su rubuta mana musamman mu ma za mu yi nasu muka shaida musu cewa akwai biki kaza kar ku zo ku ga mutane da yawa ko wani abu kaza to shi wannan yana ta samar da zaman lafiya wani zai tunani ga kabilu da yawa zuwa amma ba taɓa cikin rana ɗaya muna faɗa ko mun da wani babu don muna ba kowa hakkin sa da kamata shi yasa muke samun zaman lafiya kuma muna roƙon Allah ya kara ba mu sanar
kaman wani sako kake da shi ga mutanen masarautar zuwa gaba
ɗaya? A sako da muke da shi ne duka masarautar ba su zo mu haɗa hannu wannan zuba ba namu mu kaɗai bane kowa ya zo mu haɗa hannu mu gina masarautar zuba domin mu kaɗai a zuba ba za mu gina masarautar nan sai da baki duk kira hankali kowa ya zo ina ko ta matsala da kuma ko wanda ya san da buri zai taimaka je domin ga masarautar ta daukaka sai da haka
muna godiya kwarai da gaske sai mun saki ga yatan kwallon
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na da dan gari a madadin mai girma hakimin Zuba Alhaji Kasim Muhammad da kuma masarautar Zuba sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka akwai da yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Come on.
kuka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.